qu'on voit quand je barre dans une boîte. Yeah. Your mom is not American, direct from Washington. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfi Luhashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin ranar Alhamis 12 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai.
Jiya Laraba babban jami'in zaɓe a jihar Georgia da ke kudancin Amurka ya bada umarnin a sake kidayar ƙuri'un zaɓe da hannu waɗanda aka yi tsakanin shugaba Trump da Joe Biden. Gwamnati mai shigowa ta zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Joe Biden za ta iya hanzarta sake fasalolin manufofin shugaba Donald Trump na shige da fice a cewar masana. Akalla mutum uku ne suka ji rauni jiya Laraba lokacin da wani bam ya tashi a wurin bikin tunawa da ranar tsofaffin sojoji da 'yan kasashen waje suka halarta a garin Jidda na kasar Saudiya.
Tokarin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji yadda gaggan barayi da sauran miyagu ke ci gaba da cin karansu ba babbaka a yankin Sokoton Najeriya.
Da sai sun ka tsiri yar jaririya ko shekara ba sai lokaci tana ga hannuna sun ka jeho mana ita sun ka sasu gaba sun ka ce da suwa.
Sannan za a ji ƙarin bayani kan jana'izar marigayi Alhaji Balaraba Musa wadda ta tara jama'a masu yawan gaske jiya a Kaduna.
Sai dai wani abu da ya jawo hankali dai shine yadda ba wani gwamna mai ci a arewacin Najeriya da ya halarci wannan sallar jana'iza ta marigayi dukko da dogon lokacin da aka bayar kafin ganin an kai shi kushewa.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma Grace Alheri Abdu na tafa da shirin domin iyali. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Jiya Laraba babban jami'in zaɓe a jihar Georgia da ke kudancin Amurka ya bada umarnin a sake kidayar ƙuri'un zaɓe da hannu wanda aka yi tsakanin shugaba Donald Trump da zaɓaɓɓen shugaba Joe Biden. Kusan duk ƙuri'un da aka kidaya a Georgia mai ƙalubalantar Trump na jam'iyyar Democrat a wa'adin shekaru huɗu a fadar White House na kan gaba da ƙuri'u 14,112 daga cikin ƙuri'u kusan miliyan 5 da aka haɗa a jihar. Sakataren jihar Georgia Brad Raffensperger dan jam'iyyar Republican ne ya ce yana son Trump ya ci zaben amma ya musanta ikirarin da 'yan Republican ke yi na cewa kirgen ƙuri'un na Georgia akwai kurakurai. Jihar Georgia ba ta zaɓi ɗan takarar shugaban ƙasa na Democrat ba tun shekarar 1992 yayin da yake sanar da sa ido a sake kidayar ƙuri'un na Georgia. Raffensperger ke wayar da jami'an zaben yankin kuma ya nuna goyon baya da jinjina ga aikinsu. Ya ce zai gayyato duka masu sa ido na Democrat da na Republican don kallon sake kirga ƙuri'un saboda halin da ake ciki. Senator Dan Sullivan na jam'iyyar Republican daga jihar Alaska ya sake lashe zaɓe a jiya Laraba inda ya tabbatarwa da 'yan jam'iyyar Republican aƙalla kujeru 50 a cikin 'yan majalisar dattijai mai wakilai 100 na shekaru biyu masu zuwa. Yayin da jan ragaman majalisar babu tabbas har sai an gudanar da zaben fidda gwani biyu a Georgia a farkon watan Janairu. Bayan jinkirin kidayar ƙuri'u a yawancin jihohin Amurka da ke arewa maso yamma bayan zaben ranar 3 ga watan Nuwamba, kafofin yaɗa labarai sun kammala cewa Sullivan na da yawan ƙuri'un da ba za a iya kamo shi ba kan Algross, wani likitan fiɗa wanda ya takara a matsayin ɗan takara mai zaman kansa tare da goyon bayan jam'iyyar Democrat. An bayyana Sullivan mai ra'ayin mazan jiya a gaba da maki 20. Yayin da 'yan Republican ke da tabbacin samun aƙalla rabin kujerun majalisar dattijai, yanzu hankali ya koma kan zaɓukan fidda gwani biyu da za a yi ranar 5 ga watan Janairu a jihar Georgia da ke kudancin ƙasar. Gwamnati mai shigowa ta zaɓaɓɓen shugaba Joe Biden zai iya hanzarta sake fasalin manufofin shugaba Donald Trump na shige da fice waɗanda yawancinsu sun kasance cikin manyan rikice-rikice na gwamnatinsa. Biden na iya yin watsi da manufofin masu yawa ta amfani da wannan hanyar da Trump ya yi aiki da ita don aiwatar da su da ake kira umarnin zartarwa na shugaban kasa, wato executive orders. Sauran duk da haka za su buƙaci fere sanarwar siyasa a cewar masana. A cikin shekaru hudu da suka gabata, Trump ya saka dokoki sama da 400 ta hanyar amfani da ikonsa na zartarwa.
Anjima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda gaggan barayi da sauran miyagun da ke laɓa cikin dazuka a Sokoto ke ci gaba da ƙuntata ma jama'a, duk da tarurrukan da aka shayi na neman mafita. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya ci gaba da cewa,
ko bayan hare-haren da aka kai a yankunan Shagari da Sanyin na, duk a cikin mako daya 'yan bindiga sun sake kai farmaki a Sanyin na, inda suka sace matar wani mutum da mahaifinsa. Malama Maryam uwa ce ga mutumin da aka sace matarsa da kuma mahaifinsa.
Lura dai mu dai cikin dare na sun ka iske mu, muna kwankwace sun ka tara mu wuri guda, sun ka aza mana bindigogi. Lura da sun ka isa sun ce ina ciya mu, an suke siya mun bayani. Sun ka ce ƙarya aka yi, suke an ce ya taho da kuɗi suna nan ya ba uba ya ajiye. To shi wallahi ko sisi bai shigo da shi ba cikin gida, sun ka ce duk gida sun ka bincike komai da komai. Bisa har sun ta da mu sai sun ka dawo da mu sai sun ka ce uba ne da mata ta za su tafiya da shi. Da sai sun ka ɗebi 'yar jaririya ko shekara ba ta zo kaga tana ga hannuna, sun ka jeho mana ita, sun ka sa su gaba, sun ka ta yi da suna. Ya sun kai sai an ba su miliyan 15.
Duk a cikin mako ɗaya 'yan bindiga sun kai sama mai gidan tsohon ɗan majalisar dokoki ta tarayya Sa'idu Gumburawa, kuma suka yi awon gaba da shi. Hajiya Kulu mata ce ga wanda aka sace,
ina kwance sai ji an ba ɗaki na gafa ƙarfi an rufe ɗaki. Sai na ga an wuce min ɗaki, an shigo da tundu ana radiya. Sai na ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama. Sai guda ce mini in yi shu, ni ce ban yi shu, ni kuma ni yi kalima. Sai sun ka dawo Abubakar, to ja in ja. Sun ka dawo shi har na gani riri, ni biyo su. Sun ka ce in koma ni koma ni koma ni ɗaɗa kuka nan ƙurya gida. Ni shiga ɗakin da yake kwance. Sai mai gidan ya fito, sai sun ka ce mutane sai sa takalmi ne sai fito.
Waɗannan matsalolin da makamantansu ne karkato hankulan mahukunta su da kofa ga lalabo matakan shawo kan matsalolin. Taron wanda ya samu halarta mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'adu Abubakar da gwamnan jihar Sokoto da shugabannin tsaro, yana da zumar tattaunawa akan kalubalen rashin tsaro da suka dabaibaice jihar Sokoto har ma da makwabtan jihohi. Tsohon babban sojojin 'yan sandan Najeriya Muhammad Dahiru Abubakar shine shugaban kungiyar ta tsofaffin ɗalibai. To komai suke son cimma a ƙarshen taron?
Idan aka ba da shawarwari a daina aji su baya amfani da su ba.
Shi kuwa gwamnan Sokoto Aminu Zaidu Tambol shawara ya bayar ga mahalarta wannan taron da su bayar da shawarwari na gari.
Akan shi ne muka taru a wannan wurin. Na tabbata idan muka ba da shawarwarin ƙwarai da za su taimaka.
Sai dai so da yawa ake irin waɗannan taruka, amma a ƙarshe a kasa aiwatar da shawarwarin da aka yi matsaya a kansu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad Nasir, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfilu Hashin Gumel da kashi na biyu na labaran duniya.
Akallan mutum uku sun ji rauni jiya Laraba lokacin da wani bam ya tashi a wurin bikin tunawa da ranar tsaffin sojoji da 'yan kasashen waje suka halarta a makabartar da ba ta musulmi ba a garin Jidda na Saudiya, a cewar wata sanarwar da hukumomi suka fitar. Bam ɗin da aka dana ya tashi ne yayin da karamin jakadan Faransa ya kammala jawabinsa a wurin bikin cika shekaru 102 da kawo ƙarshen yakin duniya na ɗaya. An killace yankin kuma an toshe hanyoyin shiga makabartar bayan harin. Hukumomin Saudiya na binciken harin. Kafar labaran Saudiya ta rawaito cewa wani ma'aikacin karamin ofishin jakadancin Girka da wani mai tsaron Saudiya ne daga cikin waɗanda suka jikkata. Gwamnatin Birtaniya ta ce ɗaya daga cikin 'yan ƙasarta shi ne mutum na uku da ya ji rauni. Dukkaninsu ukun an ce sun samu ƙananan rauni. A wata sanarwa ta haɗin gwiwa, ofishoshin jakadancin Faransa da Amurka da Ingila da Italiya da kuma Girka sun la'anci harin, suna mai cewa abin kunya ne kuma ba tare da wata hujja ba. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa jiya Laraba cewa tana aiki tare da gwamnatin Sudan don taimakawa sama da 'yan gudun hijira Habasha 700,000 waɗanda suka tsallaka kan iyaka saboda gujewa faɗa tsakanin sojojin gwamnatin tarayya Habasha da na yankin Tigray. Ana tsugunar da 'yan gudun hijirar na wani ɗan lokaci a wasu cibiyoyi da ke kusa da mashigar iyakokin Sudan da Lugdi da kuma Hamdayat, a cewar sanarwar ta hukumar. Hukumar 'yan gudun hijirar da hukumomin yankin suna haɗa kai tare da ya rajista tare da samar da ruwa da abinci ga Habashawa maza da mata da ƙananan yara, a cewar hukumar. Hukumar 'yan gudun hijirar ta ce tana ƙara ƙaimi wajen shirye-shiryen bayar da agajin gaggawa a yankin, tare da yin aiki tare da gwamnatoci da ƙawayenta don samar da matakan da za a ɗauka ga ƙarin 'yan gudun hijirar yayin da lamarin ke ci gaba. Tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a Libya ta yi Allah wadai da kisan wata lauya mai kare haƙƙin mata da aka harbe cikin motarta a gabashin ƙasar. Ofishin ya yi Allah wadai da kisan lauya Hanan Albarasi bayan an harbe ta talata da rana tsaka a Benghazi da wasu mutanen da ba a san ko suwaye ba suka yi, in ji tawagar ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Barasi mai shekaru 46 sananniya ce a kafofin watsa labarai, kuma tana yawan magana ga mata da suke fuskantar cin zarafi a cikin hotunan bidiyo da take watsawa a kafofin sada zumunta. Tana kuma gudanar da wata kungiyar kare haƙƙin mata.
To, a gaida Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu. Kamar yadda ba a rasa ji ba, jiya ne Allah ya yi ma tsohon gwamnan tsohuwar jihar Kaduna kuma fitaccen ɗan siyasar aƙida Alhaji Abdulkadir Balaraba Musa rasuwa. Dimmin jama'a sun taru wurin jana'izarsa da kuma wurin ta'aziyyar rasuwarsa. Wakilinmu a Kaduna Isa Lawan Ikara ya shirya wannan rahoto na musamman kan rasuwar da daddan dan siyasar.
Allah ya gafarta. Allah ya ji kansa. Allah ya musu albarka.
Addu'o'in da aka dinga yi wa marigayi tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Abdulkadir Balaraba Musa kenan a makabarta bayan sallar da aka yi mai a masallacin Sultan Bello dake anguwar Sarki Kaduna. Ɗaruruwan mutane daga gurare daban-daban ne dai suka yi tururuwa domin halartar wannan sallah. Inda jim kadan bayan kammala sallar kuma wakilin gwamnan jihar Kaduna kuma sakataren gwamnatin jihar Kaduna Alhaji Balarabe Lawal Abbas ya ce gwamnatin jihar Kaduna za ta yi wani abu na tunawa da marigayi Alhaji Abdulkadir Balaraba Musa.
Rashi na Malam Balaraba Musa babban rashi ne ga gwamnatin jihar Kaduna da ma jama'ar Najeriya gaba daya. Dan Balaraba Musa gwarzon dan siyasa ne, kuma siyasar shi ba irin siyasan da muka sani da yanzu ba. Siyasa ne irin na aƙida, na jajircewa da kuma tsayawa akan abin da mutum ya daidai da shi. Mai gida gwamnati da ke baya nan mu ga da shi akwai tsare-tsare da za a yi insha Allah a ga cewa ba a manta da sunan wannan gwarzon dan siyasa ba a jihar Kaduna.
Alhaji Isa Ashir Kudan shine takarar gwamna a jam'iyyar PDP a zaben bara, kuma yana cikin na farko-farkon da suka rarci gidan marigayi Alhaji Abdulkadir Balaraba Musa.
Alhaji Balaraba Musa ubana ne, dan ajin su daya da mahaifina. Mun yi asara ta Najeriya baki da malam ya ce maka zai je wajen wani ya faɗi maganganu don fadanci, wallahi ba wanda ya isa a Najeriya.
Sanata Shehu Sani na jam'iyyar PRP da ya yi mata takara a shiya ta bin jihar Kaduna ma ya ce talakawan jihar Kaduna da Najeriya sun yi babban rashi baki daya.
Alhaji Balaraba Musa shugaba ne na talakawa wanda ya sadaukar da ransa wurin kwato 'yancin talakawa da gwagwarmaya da in jinin zalunci da rashin adalci a Najeriya.
Wasu waɗanda suka taɓa yin aiki tare da marigayi tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Balaraba Musa ma sun faɗi yadda suka ji.
Mataimaki Tom mai yashi sunana kenan. Mun kasance da shi marigayi Alhaji Balaraba Musa tun daga 78 har zuwa yau. A gaskiya mutum ne mai sadaukarwa kwarai da gasken gaske.
Sunana Lawal Tukur Batagarawa. Lokacin da Alhaji Abdulkadir Balaraba Musa ya zama gwamna, muna tare da waɗanda muka yi aiki tare da shi. Babban abin da nake so mutane su sani shi mutum ne mai kishin al'ummar ƙasar Najeriya gabaki ɗaya.
Sunana Pastor Yohana YD Buru. Gaskiya ayin babban rashi ba ma kawai a Najeriya ko Afirka ba, amma duniya.
To, kome 'yan uwa da makusantan marigayi tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Balaraba Musa za su ce?
Sunana Dr. Ibrahim Balarabe Musa, ni ne babban dansa. Jinyar nashi bai wuce shekara daya ba, amma ya samu sauki ma don jiya ma yana daidai kaga cancan yana ma zaune ma abin shi. Har ya aike ni in je in yi mishi gaisuwa wajen rasuwan Yusuf Ladan, shi mariƙin amana ne, kuma yana riƙe ɗa nashi da ba nashi ba.
Sunana Aminu Musa, wana ne, uban mu ɗaya, uban mu ɗaya da shi, kuma ni wurin shi na girma. Marigayi Allah ya halicce shi da magana ɗaya, kuma in kana neman aiki ne ya duba takardunka ya kacancinta, in dai wurin da za a yi facaka da kuɗi ne ce ba ruwan shi.
To ni sunana Musa Zubairu Usman, wato kamar dai shi ne shugaba gabaki ɗaya na wato zuri'ar da shi mahaifinmu da ya riga shi rasuwa ya bari.
An dai haifi marigayi Alhaji Abdulkadir Balarabe Musa ne a ranar 21 ga watan Agustan 1936, wanda bayan karatuttukan dai da sauran gwagwarmaya irin ta siyasa aka zaɓe shi a matsayin gwamnan jihar Kaduna a jamhuriya ta biyu. A 1979 da bayan shekaru biyu kuma a watan Yunin 1981 aka tsige shi. Marigayin dai har ya gama gwagwarmayar shi bai bar jam'iyyar ta PRP da a cikin ta yayi gwamna a wancan lokaci ba. Sai dai wani abu da ya jawo hankali dai shine yadda ba wani gwamna mai ci a arewacin Najeriya da ya halarci wannan sallar jana'iza ta marigayi, duko da dogon lokacin da aka bayar kafin ganin an kai shi kushewa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Kada a manta, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, ba roƙi ka don kawai ba.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da bibiya kan batun cin zarafin iyali da ke faruwa tsakanin ma'aurata. Yau ma muna tare da Muhammad Hadi Musa, mai ilimin halayyar dan adam kuma kwararre a fannin harkokin iyali, da barista Amina Umar Hussein, sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano, da kuma Malam Abdulrauf magidanci kuma mai kula da lamura. Ga madugun tattaunawar Mahmud Ibrahim Kuri da bakin namu.
Matan yanzu suna zargin Bahaushen mutum da cewa shi ya fi son a yi masa hidima, ya dinga ba da umarni ana bi, in ya shigo an san ya shigo, in ya fita an sani da waye da sauransu. Amma anan kuma kina cewa shi ya zubar.
Shi ya zubar, kamar yadda na gaya maka cewa addinin Malam Bahaushe na Musulunci ya saji cikin al'adarsa, ta inda ba za ka iya bambance al'adarsa da addininsa ba. Sun saje sun zama ɗaya kusan kowane lokaci, sun saje sun zama ɗaya. To shi fa Bahaushen nan, ko kuma in ce shi addinin nan, yanda ya tsara ga yanda namiji zai tafi, shi ne head of the family, wato shugaba,
ne jagora,
shi ne jagora, shi zai dauki duk wasu nauye-nauyen gida, shi zai dauki duk wasu hidindimomi, shi zai dauki lalura, shi zai dauki komai, ba tare da yana neman ya samu wani abu a madadin wannan ba, sai dai yaddar Allah da biyayyar iyalansa. Wanda shi kuma biyayya kamar abinda Bature yake cewa two-way traffic ce,
kuma kamar
ba ni in baka, kuma kamar yanda ma'aiki ya faɗa a cikin hadisinsa, ita an Allah halicci zuciya da san wanda yake kyautata mata. Kuma idan ka duba malaman biology sun faɗa, ko ga halittar dan adam zaka ga chromosomes din, wato kwayoyin halittar da Allah yake gina dan adam akai, lambarsa ba ta daidai ba, na namiji yafi yawa, na mace kadan ne. Kuma mun sani cewa to whom much is given, much is demanded.
To zan da gurinki, dan dama ana zargin ku ɗan gwagwarmaya ku ne kuke zuga matan ma a wasu lokuta, amma dai za mu je ga wannan. Malam Abdulrahman, wai zamantakewar auren nan ta tabarbare, ga barista fa tana cewa wai ai ku mazan nan kuna son girmamawar, amma ba ku san daukar nauyin wannan girmamawar da kuke.
Ba zan ce a'a ba, kamar yadda ta faɗa. To amma barin dan kawo mata dan wani abu da ya faru, a matsayin misali. Yaro ne aka yi masa aure da matarsa, sai ya zauna tare da iyayensa a gida daya. Wannan al'ada ce ta Bahaushe, mafi yawanci a wa yaro aure uba ba zai bar shi ya zauna a gidansa ba, ya zauna da shi tare da shi, saboda ya san dole akwai abubuwan da za su dinga tasowa na kurakurai tsakanin su, wanda za a dinga saita mai hanya in ya sauka daga kan layi a saita shi. To, irin wannan zaman kuma ana samun wasu matsaloli da suke tasowa, wanda suke bayuwa ko in ce su hayayyafa su hana aure ya zauna lafiya sama da shekara 30 ko 40. Ai, ta fama da matsaloli kuma ga tushen abin da ya jawo.
Wai zaunar da yaro da matarsa a cikin gida
ita ce matsalar? Misali, zan dan gutsuro mana wani abu da ya faru a wani gidan aure da hakan ta faru. Miji ne da matarsa sun yi aure, kuma ba famfo gare su ba. Irin rijiya ce za a ɗebi ruwa, babu ruwan famfo. To sai ya kasance matar ita za ta ɗebi ruwa ta yi wanke-wanke, ta yi wanki, ta yi, ka gane dai.
Aikace-aikace ne na gida.
Turan da yake gida suka ce suna ɗan zaune haka suna ɗiban ruwan suna aikinta, kamar dai yadda aka saba a cikin jiwar da yana ɗan soyayya da sauransu. Sai ta ce da Allah wani ɗan taimaka min, ka ɗan jawo min ruwan girji yana ciwo. Sai ce a ba, wannan abu ne mai sauki, tunda ke da ma kike aikin nan kuma yau ina gida. Bari ne ma in ɗaura apron ɗina mu shiga kicin in yi wannan, in yi wannan, ɗebo miki ruwa mai wanke-wanke tare, mai wanki tare, mai
kaza tare.
Fine. To, a cikin ƙanne kuma sai wata ta taso ta ga to gashi ta sa shi aiki, sai ta hau. To, ta sami ya ta ce to gashi can ba ta sa wa na aiki.
Ta shanye shi.
To, daga nan fa matsala sai ta fara. Idan mace ba mai hankali ba ce, to komai ba zai iya faruwa. Don wannan ta faru, iyayen suka zo suka shiga suka yi maganar ya za ta sa shi aiki kaza kaza, ta ɗauko yadda ta haifa ta farko ta rike ta haka daga kan bene. In ba don wannan ƙaddarar ba, ai da ban aure ɗanku ba.
Abu ya zafa fi.
Kaga wannan abun shi ne matsala ta farko da aka fara samu. Ita ce matsala ta farko. Wanda ta haifu ta yi reshina, kaga an samu matsalar tsakaninta da iyaye namiji. An samu matsala tsakaninta da mijinta, tunda ta yi iyaye nasa rashin kunya, ta gaya masa abin da ba daidai ba. Sannan ƙanne su kuma sun yi contributing faruwar abin. Sannan ita kuma in a ce iyayenta ne mijin yake zaune a gidansu, kaga ba za ta yi haka ba. Ba ta ɗauki iyayen mijinta iyayenta ba. In da ta ɗauke su iyayenta ba za ta ci uffin ba. Sai ta ci gaba da harkar gabanta. To kaga irin waɗannan abubuwan sun fi sau shurin masaki, wannan ƙwaya ɗaya ne jin na ɗauko maka, kuma kaga irin ɓarnar da ya yi. Wanda har yanzu ɓarnar nan wallahi ba ta gyara ba.
Kuma ana tare?
Ana tare. Kuma har yanzu ana sake samun wasu abubuwan suna sake fita.
Dr. Hadi Musa, dama abin da muka sani, idan yaro ya aure kamar yadda Malam Ibrahim ya faɗa, yana da nasaba da abin da ka faɗa ɗan cewa wannan aran al'ada ɗin.
Ƙwarai da gaske, ai shi ne ma nake son haɗe maganar da barista ta yi da maganar da shi Malam Ibrahim ya yi. Maganar da ta yi na Bahaushe ya bar addininsa, inda ya ɗauko duka koyuwar wadda aka yi masa, kuma yake zube ban ƙwarya da su. To da dama ma matsalolin da ba a samu ba, da yana aiki da su. Haka zalika kuma magana da shi Ibrahim ya faɗa na wannan ɗin, kaga ya dawo kan magana ta na tarkin mijin da zai zo ko a gidan shi tare da iyayensa ko a gidan shi can wani guri, ƴan uwansa su gani, ka fahimta. Mijin da zai ɗauko harkar hidindimin gida ya ce bari ya taya matarsa, ko saboda tana da nauyin rashin lafiya ko nauyin ciki ko wani abu haka, ya taimaka mata. Kaga ya tafi irin abubuwan da addinin musulunci ya koyar, wanda Laraba suka zo da shi, mutum ya shiga kicin ya taimata sa aiki, ya mata shara, ya mata wanki. ya gyara mata gado da sauransu, amma al'adar Bahaushe ba haka yake ba. Kaga in Bahaushe gani sai ganshi ba wai, kuma aka je aka fada iyayensa ma za su ji babu dadi, ɗan uwansa su ji ba dadi, ko a ce an ta shanye shi kuma, amma dai za a ganshi wani soho wani shashasha. Na sha fadan irin waɗannan misalan, kamar misali mutum ne ce zai je shopping da matarsa supermarket, kaga abu ne na zamani na bature na soyayya na kawa, har ma in yaje da ita shopping din ya rike mata danta a hannu, ya rataye mata jakarta a hannu, dan keken da ake tara kayan shopping din an siyo yana tura, ita kuma tana kallon kanta tana diba tana zuwa. Ni kaina na taba ganin irin wannan, sai na jiya so sa mai rai, sai na sa
wanda ya rike mata
gashi ya rike da a hannunsa dan kamar wata 8 ko wata 10, ga jakarta ya rataya, ga keken ya tsaya kamar house boy, ita kuma tana bi tana ta dauko kaya daga kan kanta tana sawa a cikin dan keken nan da ake tura a cikin supermarket. Ni kaina da na kalla sai na ji abun bai min dadi wani cutu, wato ashe har yanzu africanism din nan yana nan ne a cikin zuciya ta,
a jini dai
yana nan a cikin jini na. To kaga magana da Abdulrahman ya faɗa, zaka samu tushe na ana son ai bayyana da wannan soyayyar turaku na al'ada na daga iyaye da ƴan uwa, a ce yarsa ta zo ta gani ko kanwarsa ko kanwar mahaifiyarsa ka fahimta, to zai iya haifar da rikicin da sai a ƙare shekaru ana yi ba kama
wannan goyo da ake yi na al'ada. Binciken da kuke yi dakta,
na'am,
shine sai zama ya bayu ga abin da kuke cewa physical assault.
Yau ma za a bi mu bashin amsar wannan tambaya zuwa mako na gaba. Kafin na a madadin bakin namu Muhammad Hadi Musa mai ilimin halayyar dan Adam kuma kwararre a fannin harkokin iyali, da barista Amina Umar Hussein sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano, da kuma Malam Abdulrauf magidanci kuma mai kula da lamura, da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Chibahiro Jodune da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
Jiya Laraba, babban jami'in zaɓe a jihar Georgia da ke kudancin Amurka ya bada umarnin a sake kidayar ƙuri'un zaɓe da hannu wanda aka yi tsakanin shugaba Donald Trump da zaɓaɓɓen shugaba Joe Biden. Kusan duk ƙuri'un da aka kidaya a Georgia mai kalubalantar Trump na jam'iyyar Democrat a wa'adin shekaru huɗu a fadar White House na kan gaba da ƙuri'u 14,112 daga cikin ƙuri'u kusan miliyan 5 da aka kada a jihar. Senator Dan Sullivan na jam'iyyar Republican daga jihar Alaska ya sake lashe zaɓe a jiya Laraba, inda ya tabbatarwa da 'yan jam'iyyar Republican aƙalla kujeru 50 a cikin 'yan majalisar dattijai mai wakilai 100 na shekaru 2 masu zuwa, yayin da jarragaman majalisar babu tabbas har sai an gudanar da zaɓen fidda gwani 2 a Georgia a farkon watan Janairu. Gwamnati mai shigowa ta zaɓaɓɓen shugaba Joe Biden zai iya hanzarta sake fasalin manufofin shugaba Donald Trump na shige da fice, waɗanda yawancinsu sun kasance cikin manyan rikice-rikice na gwamnatinsa. Aƙalla mutum uku sun ji rauni jiya Laraba lokacin da wani bam ya tashi a wurin bikin tunawa da ranar tsaffin sojoji da 'yan ƙasashen waje suka halarta a makabartar da ba ta musulmi ba a garin Jidda na Saudiya, a cewar wata sanarwar da hukumomi suka fitar. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa jiya Laraba cewa tana aiki tare da gwamnatin Sudan don taimakawa sama da 'yan gudun hijira Habasha 700,000 waɗanda suka tsallaka kan iyaka saboda gujewa faɗa tsakanin sojojin gwamnatin tarayya Habasha da na yankin Tigray. Tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a Libya ta yi Allah wadai da kisan wata lauya mai kare haƙƙin mata da aka harbe cikin motarta a gabashin ƙasar. Ofishin ya yi Allah wadai da kisan lauya Hanan Albarasi bayan an harbe ta talata da rana tsaka a Benghazi da wasu mutanen da ba a san ko suwaye ba suka yi, inji tawagar ta Majalisar Ɗinkin Duniya.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumil da ya taya ni gabatar da shirin, da Chibahiro Jojoniya da ya haɗa mana, sai kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri. Wassalam.